Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Lol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Ana iya masu haron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 11 ga watan Afrilu shekara ta 2018 da fatan mu riske ku lafiya tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan Washington DC muke farin cikin kun lalubo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
Amurka tana nazarin yiwuwar fadada ayyukan soja a ƙasar Syria. Shugaban kamfanin dandalin sada zumunci Facebook ya fuskanci tambayoyi akan yadda ake amfani da bayanan jama'a ba bisa ka'ida ba. Masana ilimin kimiyya kuma sun ce magunguna irin su paracetamol suna gurɓata ruwan rafi da kuma dabbobi.
Kanun labaran kenan.
Masana sun gano cewa duk abin da mutum ke iya yi wannan kuda na iya yi shi. Ana kuma iya sama misali wannan kudan cutar da mutum yake so da masana su bincika su ga yadda za a samu maganin shi.
Malam Hassan Abdullahi na asibitin tarayya da ke birnin Kefi kan nau'in wannan kuda za mu kawo muku ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Allah zai tsare da maganin shi da mashi ba. Don ka san yanzu Allah ya sanar da salama, samu ya kama shi. Yana roƙon Allah ba shi bane ya kama shi.
Mai martaba Alhaji Mustapha Haruna Jokolo sarkin Gwandu Murabus kan mamman daura da mukarrabansa za mu kawo muku cikin shirin demokradiyya an jima kaɗan idan Allah ya kai mu. Za mu leƙa jamhuriyar Kamaru mu ji wasu sabbin matakan tsaro da ƙasa take ɗauka dangane da ƙungiyar Boko Haram. Yanzu a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Jiya Talata Amurka ta fara tuntuɓar ƙawayenta a kan shirye-shiryen yiwuwar faɗin ayyukan soja a ƙasar Syria biyo bayan mummunan harin makamai ko kuma makami mai guba da ake zargin Syria ta kai a kan wani ƙauye da ke hannun 'yan tawaye. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce Amurka na duba yiwuwar mai da martanin haɗin kai ko kuma haɗin gwiwa a ƙasar Syria. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika shaidin cewa za a ɗauki mataki mai tsanani a kan dukkan waɗanda suke da alhakin kai harin a gabashin Gauta a ranar Asabar da ta shige da ya kashe aƙalla mutane 40. Cikin 'yan kwanakin da suka shige, shugaban na Amurka ya yi ta zantawa da takwarorin aikinsa na Birtaniya da kuma Faransa a kan wannan batu. Tuni dama shugaban na Amurka ya ɗora wa shugaban Siriya Bashar al-Assad da kasashen Iran da Rasha, kasashen da ke goyon bayan Siriya, laifin wannan harin. Shugaba Assad ya musanta wannan zargi. Jiya Talata, Rasha ta hau kujerar naki a kan daftarin shirin da Amurka ta tsara ko kuma ta gabatar da nufin kafa wani kwamiti da zai binciki wannan harin. A saboda nazarin irin martani ko kuma matakin da za a ɗauka ne, fadar shugaban Amurka ta White House ce shugaban na Amurka ba zai kai ziyara kasashen Amurka ta kudu kamar yadda aka shirya a wannan makon ba. Maimakonsa, mataimakinsa zai kai ziyara domin halarta taron kolin kwanaki biyu da za a yi a ƙasar Peru a ranar 13 ga wannan wata idan Allah ya kai mu. Wakilan Majalisar Dattijan Amurka a jiya Talata suka buƙaci a ƙara wato a kare bayanan mutane yadda ya kamata a dandalin sada zumunci Facebook. Wakilan sun buƙaci haka ne a lokacin da wasu kwamitocin Majalisar Dattijan Amurka guda biyu suka yi wa shugaban kamfanin Mark Zuckerberg tambayoyi sosai akan yadda ake amfani da bayanan miliyoyin jama'a ba bisa ka'ida ko kuma da izininsu ba. Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattijai Chuck Grassley, ɗan jam'iyyar Republican daga mazaɓar Iowa, ya ce kwantantama babu ba a yi wa masu amfani da dandalin adalci ba. Mr. Zuckerberg ya ce kuskurensa ne kuma yana neman a gafarta masa. Ya yi alƙawarin cewa za a kare bayanan mutane yadda ya kamata. haka kuma yayi magana akan alfaharin yadda ake sada zumunci tsakanin jama'a a dandalin na Facebook. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana nazarin al'amura a kasar Sudan bayan shugaban kasar Umar al-Bashir ya bada umarnin nan take a sako dukkan fursunonin siyasa daga gidan yari. Kamfanin dillancin labaran Sudan da ke cewa suna a takaice ne ya bada labarin umarnin sako fursunonin. To amma wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya zuwa tsakar ranar jiya Talata 10 ga wannan wata na Afrilu babu wani tabbaci da aka samu na sako fursunonin. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Khartoum yana tuntubar iyalan waɗanda aka sakon domin jin halin da ake ciki. Kamfanin dillancin labaran Sudan ya bada labarin cewa bada umarnin sako fursunonin wani bangare ne na yunkurin inganta sasantawa da samun zaman lafiya. Makonni bayan da gwamnatin kasar ta yi ta kaman fada kan mai uwa da wabi domin dakile zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati. Rahoton bai bayyana yawan fursunonin da aka bada umarnin a sako ba. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata fadar shugaban Amurka ta White House ta hakaki a kan cewa shugaba Donald Trump yana da ikon kura lauya na musamman da aka nada domin binciken alakar da ke tsakanin yakin neman zaben shi shugaba Trump din da shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar da aka yi. Sarah Huckabee, jami'ar yada labaran shugaban kasa ta ce an fada musu cewa shugaban yana da ikon daukan wannan mataki. Ms. Huckabee ta yi wannan furucin ne lokacin da 'yan jarida suka yi mata tambayoyi ko shugaba Trump yana da ikon korar Robert Mueller, lawyer na musamman. To amma masana harkokin shari'a da dama sun ce idan ma shugaban zai dauki irin wannan mataki, tilas sai ya bi ta kan mukaddashin Attorney General Rod Rosenstein wanda yana iya kin mutunta wannan umarnin. Wasu wakilan jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisar dokoki sun ce idan shugaban ya kuskura ya dauki wannan mataki, to hakan na iya cusa tsarin mulkin kasar cikin rikici. Jiya Talata jaridar New York Times da ake buga a birnin New York ta buga labarin cewa shugaba Trump ya buƙaci a kori lawyer Mueller a watan Disamba idan Allah ya kai mu, kuma a dakatar da binciken da yake yi. Rahoton na jaridar New York Times ya ta'allaka ne akan hirarrakin da ya yi da wasu jami'an fadar shugaban kasa ta White House. Shi dai mukaddashin Attorney General ya tsinci kansa ne cikin tsaka mai wuya domin Attorney General Jeff Sessions ya tsama kansa daga binciken da ya danganci shishigi ko kuma katsalandar Rasha a zaben shugaban Amurka.
Yin mai Ali ya kaji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To madalla, za ku ji sabbin matakan tsaro da rundunar 'yan sandan Najeriya take ɗauka a jihar Taraba. Amma da farko bari mu je jami'ar Jos a jihar Plateau, inda masana suka gano wani nau'in kuda da za ta taimaka masu bincike su gano magunguna da za a yaƙi cututtuka iri daban-daban, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga can.
A wani taron ƙarawa juna sani da cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos ta shirya wa masu binciken magunguna, masanan sun gano cewa nau'in ƙudar da ake kira Drosophila melanogaster tana da yanayi da ya yi kama da na ɗan adam, wanda masanan ke ganin za a iya amfani da shi wajen samar da magungunan cututtuka da suka shafi ƙwaƙwalwa zuwa lakan jiki, cutar sankara wato kansa, cututtuka masu yaduwa da cutar siga wato diabetes da dai sauransu. Dr. Abolaji Amos daga Jami'ar Tarayya ta Ibadan ya ce ƙasashen duniya da dama sun yi amfani da ƙudar wajen gudanar da bincike kan cututtuka, kuma sun samu nasarar samar da magunguna har ma da lambobin yabo wanda yake da yakinin idan aka yi amfani da shi a Najeriya zai taimaka wajen yakar mafi yawan cututtuka da ake fama da su.
You can induce diabetes in the plants and they will spit high level of glucose in the system, and then you can also for other drugs that you can use to to make the fat recover from a diabetic condition.
Yace zaka dura wa kudar cutar siga kuma za ta nuna alamar yawan siga a jikinta sai kuma ka nemi maganin da zaka sa wa kudar ta warke daga cutar. Malam Hassan Abdullahi daga babban asibitin tarayya da ke Kefi a jihar Nasarawa ya mun karin haske kan irin nau'in kudar da amfanin ta.
Wannan kuda wani irin kuda ne wanda baya yada cuta. Irin kudaje ne da ke bin tsirrai kamar mangoro da sauransu haka ya tsotsa ya sha ya cigaba da rayuwar shi ko bai yada wani cuta a sannan a yanzu. Masana sun gano cewa duk abin da mutum ke iya yi wannan kuda na iya yin shi. Ana kuma iya sama misali wannan kudan cutar da mutum yake so da masana su bincika su ga yadda za a samu maganin shi. Cutar kwakwalwa ne, cutar siga, ciwon siga ne, ciwon zuciya ne, ciwo mai yaduwa ne. Ana iya samu wannan kuda cutar saboda masana su bincika su samu magunguna ta amfani da itatuwan da Allah ya ba mu a amfani da shi.
Shi ma Jibrin Ibrahim da ke ɗalibi a matakin digiri Green digirgir daga jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya halarci taron bitar.
Kamar misali ni ne nake miki dalibi ne kuma abin da nake so a rayuwa na gaba ɗaya shine bincike. To amma ɗaya daga cikin matsalar shine babu grant. Grant shine misali a ce taimakawa akan bincike. Sannan kuma appreciation idan an yi wannan binciken ya zama da cewa an yi implement an zo an sa shi akan tabbatar da cewa yes wannan abin ya kai ga ci inda ake so. Kuma ana bincike a nan Najeriya kala-kala duk da dai gaskiya an bar mu a baya kan abu dewa kamar misali wannan abin da aka kawo mana gaskiya abin ya dan so sa mana rai a ce tun wani lokaci da dama wannan abin yake da muhimmanci a bangaren bincike mu da muke da itatuwa kamar misali wannan sunan wannan workshop da muke yi misali amfani da shi wannan fly din wurin binciken su wa'annan infertile medicine wato amfani da itatuwa yauwa gane magungunan abubuwa haka.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin.
Ta gaida Zainab Babaji a yunkurin shawo kan tashi-tashin hankulawar sassan Najeriya duran ƴan sandan ƙasar ta tura ƙarin jami'an ƴan sanda jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohi da ake ta fama da tashi-tashin hankula. Sufeto janar da ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya gana da shugabannin jihar don bayyana musu sabbin matakan da rundunarsa take ɗauka. Ga cigaban rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Jalingo.
Haka nan kuma Sufeto janar da ƴan sandan ya koyi wa al'umman jihar Taraba neman albishi da samun wani jirgi mai saukar angulu wato helicopter da zai ke yin shawagi domin zakulo abubuwan da ke faruwa domin ɗaukar matakin gaggawa. Kamar yadda aka sani ƴan sanda da ma sauran jami'an tsaro muna namu kokari kuma za a ƙaro rukuni takwas na ƴan sanda baya ga na kwantar da tarzoma da tun farko aka turo kai ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen daƙile tashi-tashi hankulan da ke faruwa a wannan jiha. Kuma yanzu haka ma akwai jirgin helicopter na ƴan sanda da aka baiwa jihar nan domin zagaya wato shawagi domin samun bayanai kuma a shirye muke domin magance tashi-tashi hankulan. Tun farko ma dai gwamnan jihar Taraba Tedare Dusan Isiyako ya ko buƙaci rundunar ƴan sandan nema da taimaka wajen shawo kan tashi-tashi hankulan da ke aukuwa a jihar.
I must say I'm very excited and I must thank you most dearly that you gave a prompt approval to this location.
Gaskiya mun ji dadi da wannan ziyara domin ai ko cikin kwanakin nan ma an samu asar rayuka mu dai fatan mu shine kulliya ta biya kudin sabulu.
The police are doing their best in Taraba state, that I can say anything.
To koya masana ma ke kallon wannan ziyara na Sufeto ƴan sanda a yanzu Barista Idris Abdullahi Jalo da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin ɗan adam na ƙungiyoyin Najeriya reshen jihar Taraba ya bayyana da suke kallon wannan ziyara da kuma matakan da ya kamata a ɗauka.
Zuwan shi yana da muhimmanci shi Inspector General na ƴan sanda don zai kara boosting moral na su ƴan sanda sannan kuma ya gane ma'idansa harkokin tsaro da yadda mutanensa suke gudanar da tsaro a wannan jiha kuma an ce zai tafi har Gembu. Sannan kuma mun ji ya ba wa su ƴan sanda wannan jiha abin nan jirgi wanda za su rika shiga wuraje irin su Gembu da sauransu da Dajizuga suna kallon abin da ke faruwa suna kamar surveillance kenan. Sai dai yana da muhimmanci ya kara jawo hankalin ƴan sanda wajen aiki tukuru kuma dole ƴan sanda su guje wa sarransu ko kuma bangaranci wajen kwantar da husuma in ta taso.
Barista Idris Ablai kenan da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin bani Adam na ƙungiyar lauyoyin Najeriya a Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Wakace za mu yi ta akan hada kan Najeriya. Ni buri na mu so juna mu zauna lafiya. Mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna.
Daga Kamaru kuma,
gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokarin canja ayyukanta na tsaro a jihar Arewa mai nisa, musamman ma wajen dakile maharan Boko Haram akan iyakokin kasar Kamaru, Nigeria, Chad da kuma kasar jamhuriyar Niger. Wannan ne yasa na tambayi Mr. Bukar Yahaya, mai bawa ministan tsaro shawara ta bangaren yakin da ake gudanarwa a jihar Arewa mai nisan, ko ya yake ganin cewa gwamnatin kasar ta Kamaru za ta iya kokarin dakile maharan na Boko Haram kuwa.
Na'am, a gaskiya wato Muhammad Awal, wato wannan hari ko ince wannan karamin hari wato baya razana mu ko baya kirkiza mu ko baya tsorata mu. Dalili da haka ne wato gwamnatin Kamaru ta zuba ainihin jaruman matasa, jaruman sojoji, wato ƴan kundin bala waɗanda za su ƙarasar da share ɗan ta'addan Boko Haram wato a ainihin wannan yankin Arewa mai nisa.
Za mu kawo muku cikakken rahoton a cikin shirin hantsi. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu karfe 1 da kusan minti 17 na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu ji ra'ayin tsohon dogarin shugaba Buhari Mustapha Haruna Jokolo zamanin mulkin soja kan yunkurin shugaba Buhari na sake neman wa'adi na biyu. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil duniya duka ta ji labari, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya shugabannin jam'iyyarsa ta APC niyyarsa ta sake neman shugabancin Najeriya wa'adi na biyu. Daga nan ne fa'yan Najeriya ciki da wajen ƙasar suka ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan yunkuri. Alhaji Mustapha Haruna Jokolo, sarkin gwandu na 19, ya yi dogarin shugaba Buhari a zamanin da yake shugaban ƙasa a mulkin soja. Na kira shi kan batun sabon littafin tarihin rayuwar sarkin gwandu na yanzu Alhaji Muhammadu Bashar, wato Janar Muhammadu Jega mai ritaya, wanda a littafin shi Sarki Jega ya taɓo batun yadda shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya shirya juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a zamanin mulkin soja. Kuma batun da shi Sarki Jokolo ya yi magana a kan wannan littafi kamar yadda na karanta. To, a ranar Litinin muka yi hira da shi, ganin kuma a ranar ce shugaba Buhari ya shaida jam'iyyarsa cewa zai sake yin takara. Saboda haka na ce ma shi Sarki Jokolo ya faɗa mana ra'ayinsa kan cancantar shugaba Buhari neman wa'adi na biyu bayan waɗannan shekaru uku kuma sanin cewa sun yi aiki tare a zamanin mulkin soja.
Duk da zan gaba game da shi dai fashin ɗin shi ba makwaɗanci ba ne. Na biyu kuma da tunyar in kana kusa da shi, ta yi magana shi ga mafi gaskiya, Allah yana karɓa shawara. To, amma a lokacin da kai wannan mulkin, yanzu ana zargin shi da nepotism, ba san yadda ake kira nepotism da Hausa ba. Amma dai nepotism ɗin da ake cewa mulkin ba da shi. Ko da muka shigo mulkin nan Buhari, wallahi ba mutum ɗaya da naɗa a cikin wurin da muke aiki. Dare da kafin shi personal, mun ci su ne kawo su. Principal shi ne abokan mamu, mun yaki shi da Amadu Gari, mun ci ina so a kawo shi. Ci president shi ne ɗaya ban kawo, don na ce a kawo Muhammadu Haruna, amma ɗan uwan shi Muhammadu Dauda ba da shi ana kaɗa kawo shi. Da an ce communist ne ko ne da irin ra'ayin na su ɗaya makaranta da suke ba. To, ya zai dafta ɗin shi ne ya ce a kawo shi. Kuma ya ce mashi ya kano wanda da gidan garinsu wanda ya saba da ɗan uwan shi. So that za mu yi aiki tare da ɗan uwan shi sun zo shi ne san su. To, ni ba a sanin su ne ba. Sannan ne ya yi cewa to a kowane mutum da ake cewa lawal daura, lawal ɗari daura. Kuma ta aka nemi shi a kawo shi. Aka ba shi private secretary. To, amma wanda ke nafi din shi na Mandaura shi da zai zo na a guest house ko da yake ban ba shi dama da yake samu irin yanzu ba wannan da ya same ta ba irin kamar yanzu in ka duba ko ina kamar da dakcin da ya faɗa da shi duk yawancin wanda ke aiki nan da kanin shi da dan uwan shi ke da shi sai shi da wata mutum da ya ta ne in ka tana son magana da hali sai ka duka wajen da shi ta din Mandaura
a fahimtar ka me yasa me ya kawo wannan canji
kuma ban sani ba tunda ba ta miki aiki da yanzu sai da amma bude lokaci muka bai samu wannan dama ba ko da yake mun ba su responsibility shi da mamu tukuru su rubuta mana blueprint da za a yi rana gwamnati tunda su elders ne na shi malam shi gwadi
hakkin shugaba ba ne ya tsawata in suna yin abin da ba daidai ba
ya danganta da yanayin ka yake daga halin halinka shi ka da daga ma ya tashi ya da fara ki mamman da raɗi sun ka tuna fa ba halin marayi ya tashi kuma ban shi elder brother din nan shi ba wani ƙarfi da shi ba wani aiki ba sai shi mamman din ma aiki ne tsura amma unfortunately da ba yana da fara ki dan ne yana jin haba ta aiki ba sai sha ba da aiki ko ina gwamnati ba kuma ya buya ya take over state house ya shiga tsakanin iyalin shi kana jin karfar da suke shi da mamman kudin sacewa matan Buhari first lady in Nigeria suna kiranta sun sa goma kuma ka ji da haba shari'a ta yadda ban mun zaura zauna cikin state house ai ba bai kike ba to shi mamman da ya kamata a zo kowa da kuka da shi mallam Abdullahi ya ce to nan ne gidan gwamnatin Buhari to mallam Abdullahi ya ce cikin da o kam idan ana complain ga mutum ka cire shi da wurin yake ko ba ne su aikin maballe a ce wai a cire shi kuma da kani adin Allah zai tsare ga magani shi da mashiga dan ka san inna Allah ma sallallahu alaihi wasallam sai mu ya kama shi yana roƙon Allah ba shi dan ya kama shi to har ya Buhari ta ta nan game da mamman Dora
kenan ya gaza shi shugaban kasa ko kuma laulayi na rashin lafiya da yasa yayi fama da shi ya ba shine daga cikin matsalolin sa da yasa ake ganin wannan abinda ba halin sa bane abin da kuka san shi a soja
ko ga wata na da gaibi tun yira ake nufi da halin yanzu ban san me yake ra'ayin al'amarin shi bane to akwai ni na dokki ne da gaban shi na yi masa magana kuma abin da yayi man ya dauko dare din shi ya rubuta shawarorin ba shi yake to da sai dai ya kawo mutane wanda ya kamata a ba su makamai waɗanda suka cancanci a bashi kaga kamar irin bari da AVM kusa da shi aka ta ci ostar gurin nan da kaga ya ce cincin ne ya san da ba yake aiki shi ne aiki tare ko mai makami ne to irin su arami a cikin nan dai da shi aka dauko aka ba minista da chance ko counterpa a ce an bashi ko NSA mature people sai sun aiki tare wannan ya shiga ban Buhari wannan kuma colleague din shi ne mate din shi ne lokacin da yake campaign sun ta shi masu goyon baya da an dauko professor Tabde the West an ba shi ki chairman na presidential advisory committee wanda ke committed ki ke tin an dauko irin su Abubakar Mansur da Maida an sa su ministers wurin da irin su Abubakar nan a kwon rabe a ba shi chief of protocol to bi irin wannan shawara ke ne ni so unfortunately ba an tafi kile ya magana su suka zo suka yi abin su da gida su kashe magana
kana nufin bayan an ci zabe wannan bayan ya ci zaben siyasan nan ka bashi waɗannan shawarwari
eh dan ci zabe na jina dan shi ko wani gani shi
to
na gani shi ne mai magana su Dr. Jiredi da na ta'atu Dr. Bashi wannan Dr. Umar Arno kuma kai kamar irin su Buba Galadima su Sule Hamma wannan da Mike Hamba duk sai people disco ko wala da Buhari duk shekarun da ya sha biyu ɗin yana neman mulki ba kowa ya san shi shi ka ba ake tun an nuna su amma wannan su zai kai from nowhere a duk ka shi wani ya jima kwankin nan na AID ya aka yi rushe an su ba wata ne cewa mai ɗin shi shi ba sa a duk ka ne faru
ganin matsalar waɗanda ke tare da shi mukarraban shugaba Buhari yadda suka kana yana gwamnati da sauransu kana gani akwai abin da zai canza in shugaba Buhari ya ci zabe wadi na biyu
to ina fatar in dai Allah ya bashi mulkin nan naji to ni na fatar ita matan nan tashi an ce ta yi alkawari za ta ga take cire kokoroci da menene tsoron menene to matan nan tana da manta sai dan ta yi ta kuka tun ki ba saurare ta ba kuma inda an dai har kamar yanzu kun ga kan nan to ya san cewa duk cikin su ba mu iya taimaka masa da mutum matan
to dalili sai ba ta shawara ki ce mushi ya wuce da su ya ba mutane Najeriya shi suka zaba ba su ba su ji wannan ma da ke gari shi ne ba su koyi da harin su zabe ba ba su koyi da ba kuma da mai da ke ma ko zabe da su ba to ba mu ta hakkin ta su wayannan din ji shi mun da wannan da abukiyani mu ji mu suka samu bari dalili za su yi tsara jama'a mun baki mu shi ga Najeriya gaba daya saboda shi yake yi ne yanzu ta yamure ba su mu ya da ba su mu yamure da ba su mu dole ba a ci ba da black ne ba ka da nan kai da su da su da su shi da wannan wannan masifa da an ba mutane kowa mutane wanda ke ci shi a bashi da Allah mun yi doctor da shi kansalan gwamnati nan da wannan kuma da ba mun nan ibo din nan wannan wanda president minister inna ma ne wannan kyawun ne bashi kada kai da araba ka da kai da Bola Tinubu kada kai da hada kafar da president Babangida kada kai da wannan Atiku ka rungume shi yace in ma shawara zan maka ka samu Babangida ya baka mutane a san ka ya kawo mutane an ba su minister an ba su appointment illa Allah ya sa Babangida da mutane ba iyaka to in ka bulke shi ka mulki mutane shi kenan wannan duk za su yi fada Babangida ka zawo ne kaza a hada fada gashi a ciki ya taimaka mashi yanzu an ji wurin aiki a ciki ana bawa aiki so yin shi
ma tsaro da wannan ra'ayi na sarki Mustapha Jakolo Allah ya kawo karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin shi sarki Jakolo da Chubahiro Diodone da Solomon Abu wadanda suka daidaita sautin wannan shiri anan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya karfe 1 da kusan minti 27 na dare ga Jummai Ali da tashinkanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya
to kafin ci gaba masu sauraro ina fatar za a gafarce mu akan batun koran lawyer mai bincike na musamman jaridar New York Times ta buga labarin cewa tun watan Disamban bara shi shugaba Donald Trump din ya so ya kori shi lauya mai bincike kuma a dakatar da binciken da yake yi masana ilimin kimiyya sun ce ruwan rafi da inda ake sarrafa ruwa sun gurbace daga magungunan jinya da ake sayarwa wadanda ake saye ba tare da izinin likita ba kuma hakan yana jawo barazana ga yanayi da kuma dabbobin daji masana ilimin kimiyya da ke wani taro a Vienna kasar Austria sun ce idan ba a dauki wani mataki ba to matsalar za ta karu da kashi 65 daga cikin 100 kan shekara ta 2050 magunguna sun hada da na jinyar ciwon jiki da magunguna makwafin ruwan kimiyya da jiki ke samarwa ko fitarwa da ke dora tasiri ga aikin wani fanni na jiki da ake cewa hormones da turanci da dai makamancin irin waɗannan magunguna yawancin waɗannan magungunan suna bigewa ne cikin ruwan kogi ta bahaya da mutane da kuma dabbobi ke yi a saboda kadan daga cikin su ne ake tacewa a wuraren sarrafa ruwa masana kuma majalisar dinkin duniya sun ce magunguna a cikin yanayi suna taimakawa wajen sa jiki bijirewa kaifin magunguna masana ilimin kimiyya sun ce yanzu haka dai babu isassun fasahar tunkarar wannan matsala a saboda haka ana buƙatar rage dogaro akan irin waɗannan magunguna shugaban kamfanin dandalin sada zumunci Facebook ya fuskanci tambayoyi akan yadda ake amfani da bayanan jama'a ba bisa ka'ida ba Amurka kuma tana nazarin yiwuwar faɗaɗa ayyukan soja a ƙasar Syria
to madalla a gaishe ki masu sauraro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah zamu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari maimaitawar shirin ciki da gaskiya kamar na madadin Jummai Ali wacce ta tayani gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da kuma da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya rika masa anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya